Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Kiri. Ma'aikatan Majalisar Tarayyar Amurka da na fadar White House sun gana a jiya Asabar a nan Washington a wani kokari na kawo ƙarshen rufe wani bangaren gwamnati da ya shiga kwana na cikin 15 kuma an kammala wannan tattaunawar bayan wasu sa'o'i. Bangarorin biyu dai suna kuma shirin ganawa a yau Lahadi. Cigewa da aka samu a kan bukatar shugaba Donald Trump na $5 billion da $600 million domin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico shi ne sanadiyar rufe gwamnatin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence da ya gana da shugabannin majalisun biyu kuma ya kwatanta tattaunawar a wani sakon Twitter da ya aike a jiya a matsayin mai ma'ana. Sai dai an kammala tattaunawar ba tare da cimma matsaya ba. Jim kadan shi ma shugaban Amurka Donald Trump ya aiki da wani sako na Twitter yana mai cewa ba a samu wata fahimtar juna ba a yau. Ita kuwa kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta fitar da wata sanarwa a jiya Asabar inda take cewa wannan mataki na rashin hankali da kuma damuwa da Trump ya dauka na rufe gwamnati ya kamata ya zo karshe. Babban Hassan Hassoshi a ma'aikatar tsaron Amurka Rear Admiral Kevin Sweeney ya yi murabus a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaro ta fitar a jiya Asabar. Sweeney ya tsere kan wannan mukamin ne tun cikin watan Janairun shekarar 2017. Ya ce bayan shekaru biyu ina aiki a Pentagon yanzu ina ganin lokaci ya kai na aje aiki na zaman kaina. Ya ce babban alfarma ce na sake aiki tare da dakarunmu maza da mata a ma'aikatar tsaro. Sweeney yana faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Asabar. Jami'in shi ne na baya a cikin jerin jami'an ma'aikatar tsaro da suka yi murabus a cikin wannan lokaci. Sakataren Sarojin Martins da Sweeney ya yi aiki a ƙarƙashinsa ya sanar da aji aikinsa a cikin watan Disamba kana ya fita ofishi a farkon wannan wata. Ƙungiyar Taliban ta ce tattaunawa da Amurka akan kawo ƙarshen yaƙi da wasu ayyuka da ba su dace ba a Afghanistan tana nan yadda take. Amma kuma ta kirda da shiga wata tattaunawar zaman lafiya da gwamnatin kasar kai tsaye a Kabul. Mai magana da yawun Taliban Zahibullah Mujahid ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai wata tattaunawa da kungiyar za ta yi da Amurka amma dai ba a fitar da rana da kuma inda za a yi tattaunawar ba. Mujahid yana mai cewa wato yana mai da martani ne tare da yin watsi da rahotanni da ya kira na ƙarya cewa wakilan kungiyar ta mayakan sa kai suna shirin shiga wata tattaunawa da jami'an Afghanistan a Saudi Arabia a wata mai zuwa. Wakilin Amurka na musamman mai shiga tsakani a Afghanistan Zalmay Khalilzad ya yi wata wato ganawa na tsawon lokaci na tsakanin kwanaki biyu a cikin watan Disamba wadda wato tawagar Taliban ta halarci wannan tattaunawar suka yi tare a Abu Dhabi inda wakilan Saudi Arabia da na Pakistan da ma na kasar da take daukar nauyin wannan tattaunawar suka halarta. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha a jiya Asabar ya yi watsi da batun yiwuwar yin musayar ba Amurkin nan wanda ake tsare da shi bisa zargin leƙen asiri da wata 'yar ƙasar Rasha da ake riƙe da ita a nan Amurka. An tsare Paul Whelan wato tsohon sojan ruwa dan asalin ƙasashen Burtaniya da wato Ireland ne a ƙarshen watan Disamba a Moscow.
kama shi da ya haifar da tsegumin cewa wato Rasha tana so ta yi amfani da shi domin ta yi musaya da wata ƴar ƙasarta da aka kama ta da aikata laifin leƙen asiri a nan Amurka. Amma mataimakin na ministan harkokin wajen Rasha Sergei Ryabkov ya faɗa cewa lokaci akan tattaunawar yiwuwar musayar Weiland da kuma Maria Butina lokaci bai yi ba, saboda ba a riga an tabbatar da laifi a kan Weiland a hukumanci ba, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha. Tun da farko dai wasu kafafen yaɗa labarai a Rasha sun ce wata majiya da ba su bayyana ta ba ta ce akwai yiwuwar tabbatar da laifin leƙen asiri a kan Weiland, lamarin da ka iya kashe gidan yari tsawon shekaru 20.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. To masu sauraro, kamar yadda muka yi muku alƙawari a madadin shirin zabe ko nadi a wannan mako, za mu ci gaba da gabatar muku da hirarrakin da sashen Hausa na muryar Amerika yayi da ƴan takarar shugaban ƙasa, wato shugaba mai ci Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma babban abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Ai sauraro lafiya.
Akwai ƙasar duniya da aka mucin amana irin na Najeriya ba, kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekaru 16 suka yi ba.
Ka tambaye su, ai na faɗa maka ba gaskiya cikin wannan, domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba.
Masu saurare, assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci Janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. A yau sun yi bayanai kan tattalin arziki, harkokin noma, albarkatun man fetur, tafiyar da gwamnati da kuma kasafin kuɗi. Dama dukkan wannan hira Aliyu Mustafa Sokoto hirarsa da shugaba Muhammadu Buhari.
Mun magana tattalin arziki abu na biyu da kai kanka akan sa ranka daidai. Kwanan baya jaridu suka ce ka ce sha'anin tattalin arziki Najeriya na cikin wani mawacin hali a yanzu. Ban san abin da ake nufi da wannan ba.
Eh to ai na bayani wannan abin da nake. Abin da nake nufi, na gama abin da Najeriya take samu daga 1999 zuwa 2014. Amma ku dubi abubuwan da mutane suke dogara da su akan aikin yau da kullum, da hanyoyi, da layin dogo, da wuta, cikin shekarun nan ne aka yi da su. Da muka zo kuma aka saki 'yan ta'addanci man maimakon miliyan 200,000 aka maido rabin miliyan, kuɗin shi suka faɗi ga dala 100 zuwa dala 28, sannan ya koma 37, 38 zuwa 40, sannan ya hau sama zuwa 50 da wani abu. Amma duk da haka a lura a ga abin da muke yi. Su mutane waɗanda suke tafiye-tafiye kuma suna jin rediyoyi daban, suna kuma zuwa kudu, suna ga irin ayyukan da ake yi. Wasu hanyoyin kamar daga nan zuwa Onitsha, daga nan zuwa Port Harcourt da dawa, masu motoci za su gaya maka tun lokacin Abacha na PTF wanda ya yi na zanna na rarar kudin mai, tun lokacin nan ba a taba su ba. Layin dogo kuma sun san an ma kashe shi ya mutu, wuta kuma ai babu wutar. Saboda haka waɗannan cin amana, ina so bayin ƙasa akwai ƙasar duniya da aka mucin amana irin na Najeriya ba, kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun 16 suka yi ba. Tunda wannan abubuwa na ce duk wanda yake yi zaton akwai shari abin ne, ya je Turai ko Amurka ko Asia ya samu ilisa ya ga yadda ake fidda mai da biyan da ake wa Najeriya. Ina kuɗin suke? Ni muka iske?
a kasafin kudin da ka gabatar a majalisar dokoki an yi lissafin cewa kasafin an dogara shi akan sa ran gangar mai za a saida ta kan dala 60 sannan kuma canji akan naira 305. Kana jin a haka din a sabuwar gwamnatin da za a shiga wannan zai rike tattalin arzikin Najeriya kuma ya baka damar gudanar da ayyukan da ka lissafa a cikin kasafin.
To na yi bayani cikakken bayani a inda muke yanzu kuma inda muka nufa. Inda muka nufa din nan mun sa shi a lissafin kamar yadda ka faɗa tono mai miliyan 2,300 akan dalar America 60 kuma a kowace dala akan naira 305. Wannan shine to in za ka yi lissafi ba ni so in ce lissafin duna muke. To tafiyar da gwamnati dole a nuna mutane hanyar da za a bi a sami kuɗin da kuma yadda za a kashe kuɗin kuma mun nuna batun hanyoyi da tsaro da biyan ma'aikata da samun wutar lantarkin ita da sauransu a kan wannan idan muka kasa samun abin da muka yi niyya a kan shi to sai mu duba mu ga ina ya kamata mu rage kuma akwai kasashe masu taimaka mana kamar China suna yin wasu hanyoyinmu na mota suna yin hanyoyin dogo kuma hanya ruwa na mambila dam-dam na mambila kamar na kai sun yadda za su yi amma mu bada 15% na tsohon taɓi wato mu ba su wannan su fara da shi su za su cika sauran bashin Najeriya ta biya cikin shekara 20 mai zuwa da ruwa kaɗan a kan shi. To waɗannan hanyoyin su za mu bi idan muka kasa samun tono mai da saida shi mu kasa tono man na miliyan 2,300 a kan kuma dala 60 to saboda haka sai mu duba mu ga abubuwan da aka fara yadda za a rage su ya zama na mun cima manufa a kan abubuwan da ake samu
kuma a cikin kasafin naga an ce an keɓe kamar rubuyi ɗaya na kasafin kuɗin baki ɗaya wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da aka ci.
To kaga waɗanda suke saurare kuma suna so su san abin da ake ciki ayyancin bashin da ake biya ai ba wannan gwamnatin ta ci bashin.
A nashi bayanin dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana raunin yadda gwamnatin shugaba Buhari take tafiye da tsarin canjin kuɗaɗen ƙasashen ƙetare.
Ta bayan tattalin arzikin nan naira ta dade tana akan naira 360 da wani abu akan dala 1. Na san an shayin alƙawura a can baya da kuma yanzu ma a campaign da kuke yi dukkan ku biyu din kuwa na alƙawarin cewa zai karfafa darajar naira. Ya za ka karfafa darajar naira?
In sun ce za su karfafa darajar naira ƙarya suke ya za a yi a ce yau farashin dala tana da matakai wajen guda 4 ko 5 wani a ce mishi ya saya 300 wani ya ce mishi ya saya 305 wani ya ce mishi ya saya 310 wani ya ce mishi ya saya 320 da sauransu ya za a samu a karfafa naira ba zai yi ba
magani kenan haka za a ce
akwai magani mana
akwai
magani ne shugaban kasa ne shugaban kasa sai in hada su duk su zamanto wuri guda
su kudaden duka
yes duk sai su zama farashin ba sai ya zama wuri guda don haka yan kasuwa na waje da na ciki kowa zai san lalle kudin naira nan fa ga yadda yake
amma suna cewa darajar shi ba waya dogara kan abin da aka yi nan cikin gida ba har da sauran abubuwan da ke faruwa a kasashen
waje dama
suna da tasiri
dama
to ashe ana magance abin a nan kadai a nan cikin Najeriya
a dama ba daga Najeriya yake magance shi ba sannan ya fita waje ai daga Najeriya ke magance sannan ya fita waje tunda zaka duba ne a waje din nan kam me ya kamata darajar kudin ku ya zamanto shikenan sai a bar abin nan darajar kudin kamar yadda kowanne ne zai iya saye, amma ba waɗansu suna saye a raha, waɗansu kuma suna saye a tsada ba.
To me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za ku bunƙasa ta?
To batun harkar noma nan kuma mun samu koma baya, ko da shike gwamnati za ta ce an ci gaba, amma mu ba mu ga ci gaban da ake ciki ba. Domin me? Domin yadda har yanzu abinci da tsada yake, sun ce an samu ci gaba wajen harkar noma, har yanzu shinkafan da suke fada farashin ta bata fadi ba, sai gaba-gaba take. Don haka ban san
kai za ka yi,
kuma ka gani akwai rashin zaman lafiya ko kuma rashin tsaro ya shafi manoma. Yanzu mutum ba ya sai je gonan shi yana noma, sai a zo a kama shi a sace shi, ya ce sai an kawo kuɗi da sauransu.
Ini
ne abin
da sauko da farashin ƙasa kuma a samu abinci.
To tilas sai ka tabbata a gaskiyan din ka taimakawa manoma ta hanyoyi daban-daban,
kamar
ba da su abin da ake cewa koya musu extension services ne, sannan kuma da ba su bashi mai rahusa.
Amma duk da ta yi cewa tana yin wa'innan
abu, ina to sai mu gani idan ana yi kan me yasa har yanzu kudin abinci da tsada yake,
sun ce ana fita da shi zuwa wajen ne,
kariya ne, ba sun rufe iyakoki gaba daya ba, sun suke da jami'an tsaro.
Amma kan iyakokin mai excellency ka san yadda suke, a buɗe suke.
To idan dai suna da niyyar aiki za su hana abincin nan fita.
So fitan da abincin ne yake sa tsadan shi koko me yake sa
tsada? Ni ban yarda ma abincin nan fita ba, yaje ina, to ina abincin da
yake sa tsadan kenan?
Ka tambaye su, ai na faɗa maka ba gaskiya cikin wannan, domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abincin na da tsada ba, tunda na ɗaya sun kama iyakan ƙasan gaba ɗaya, sun kulle sun rufe.
Abincin sun yi haka ne don su taimaka manoman cikin gida.
Da muke samun abinci da ara hakan an rufe duk
daga waje ake shigowa
da shi. Ana noma ma fiye da yadda ake yanzu, domin akwai zaman lafiya.
Saboda
za ka je gonan ka kawuni kana noma ka dawo, wani ba zo ya sace ka ba.
Saboda haka batun da bunƙasa za ka bunƙasa manoma, za ka basu suka.
Za a basu suka, kuma za a dawo da zaman lafiya, a tabbatar da ba wani wanda zai je gonan, a tabbatar don ka je gonan ka ba za a je a sace ka ba.
Sai batun cin hanci da rashawa. Kafin ma mu yi magana da za ka magance shi, mu fara da zargin da suka daɗe suna muka kai kanka. Sun kirkiro cewa kai mai cin hanci da rashawa ne, kai mai me za ka gano?
To me ya sa ba su kama ni ba sun daure? Tambaye su, ai na tambaye su, na ce duk wani wanda ya ce na yi sata ko kuma na cinci ya zo ya kama ni a daure, ba suna kama mutane suna da daure su ko suna yi musu shari'a? To su kawo shaida.
Ba su kawo ba har yanzu.
To ina ka gani, ina ka ji, dama shari ne, shari kuma ba wanda ba a yi mar.
An daɗe ana wannan magana.
Kwarai da gaske.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai ku tare mu ranar Talata a shirin Tsaka Mai Wuya domin jin matsayar 'yan takarar kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma abin da ya bambanta su. Za ku kuma iya sauraron wannan hira a dukkan shafinanmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci hirar, alheri ke muku fata alheri, da kuma fatan za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.
Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ganin yadda guguwar sauyi ta kada kafin zaben shekarar 2015, 'yan takara da dama sun koshi gona a rigar canji ko kuma sa'a, yayin da wasu suka ma saba layar ɗorawa daga inda wasu suka tsaya ko kuma a kasa. Kamar dai wannan ɗan takarar gwamna a wancan lokacin, shi ma wani ɗan takarar alkawari ko ya ɗauka da cewa
ganin da na yi na farko shi ne akwai ƙa'idodi goma waɗanda fito da su wanda su ne abubuwan da ayyukan da nake so in yi. Ina son na farko shine za mu yi ayyukan duba lafiya na mutane. Na biyu muna son mu shigo da wannan wato ayyukan gona.
To sai dai kuma ko a rahotonmu na farko mun ji yadda wasu talakawa ke korafi na rashin cika alƙawarin da aka ɗauka kafin zaben, zargin da ko 'yan siyasa masu riƙe da malafin mulki kullum ke musantawa.
To a gaskiya dai lokacin neman zaɓe, to mu dai ana ɗaukar mana alƙawura da yawa, a ce za a ba mu ruwa, za a taimaka mana da abun nan magungunan asibiti da kuma makarantun yayanmu. To amma dai mu dai har yanzu dai ba mu ga komai ba. Ita wannan gwamnatin tana da ƙoƙari ya gurguru.
To wai ko me 'yan siyasan ke cewa ne dangane da irin wannan zargi da ake yi a yanzu? Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrila da ke zama gwamnan jihar Adamawa, wanda mako ya lashe zaben sa a inuwar jam'iyyar APC, ya kuma musanta wannan zargi da ake na cewa ba sa ma cika alƙawuran da suke dauka.
Yanzu in ka je mu bai za ka ga mun tura ma'aikatan mu gore da za su fara gera makarantu, domin duk abin da kake so kai idan wajen da kake ake karatu babu, ba za a iya zauna a yi karatu ba, aikin banza ne. So dole ne mu gyara wayannan makarantu, kuma mun tura team already za a ba da yankun gida, kuma already ma mun riga mun samu yankun gidan da za su gyara wayannan makarantu. Kuma domin ba mu da kuɗin da za mu yi makarantu na lokaci ɗaya, ni shi zone by zone, kowane zone mun ɗauki makaranta ta ɗaya, a Northern zone mun ɗauki technical movie, a Central mun ɗauki GSS home, kuma a Southern mun ɗauki na Loba a Numa. So muna so mu gera musu wajen da za su zauna, za su yi karatu, za su kwana, sannan kuma malaman su ma sai a kyautata musu, kuma a ƙara musu training so da ta su kara ilimi. Sannan gwamnati in Allah ya bude mana kuma a kyautata musu ta hanyar da ya kamata.
Dai tambayar sa batun sa to kafa kan tsakanin ma'aikatan kama kuma da kuma
magana ne wayannan karamin matsala ne. Kuɗaɗe ne da yake zuwa, ba wani kuɗin baya kaiwa ne wanda za a ce sai a biya ya biya salari gaba gida, ba kamar zamanin da da ake samu a wata har wajen 10 biliyan, 9 biliyan, 8 biliyan ana samu. Yanzu 1.7 biliyan nawa ake samu, so salari ma ya fi biliyan 2 da wani abu. So in kudin ya zo, kuma ka san local government a ciki ake biyan sarakuna, a ciki ake biyan makarantun university, a ciki ake biyan primary abunan UB da sauransu. So akwai deduction, ana rarrage kuɗaɗe wanda constitution ne ba da wannan, akwai percentage da ya zama dole a ci da shi. Yasa in ba kuɗi ya zo da yawa ba ne, to abun za ana samun matsala. So mun zo yanzu kuma kowa yana so a lokaci da ya biya, a ce an biya, to kuɗin babu shi. Da a ce mun samu kuɗi kamar yadda wayancan suke samu da, tunda ma'aikata ne ma mun suka taimaka mana muka zo gwamnati na, ya zama hakki ne mu ba su hakkinsu.
To ko su ma 'yan adawa sun cika alƙawarin da suka ɗauka? Architect Dare Dison Isaku na jihar Taraba, gwamna ne a inuwar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, ya koyi tilawar wasu nasarori da ya ce sun samu.
Ba abin da za ku yi illa kun tashi da safe, ku yi ma Allah godiya. In za ku kwanta, ku yi ma Allah godiya. Kawai abin da za ku yi, sauran ku bar mana. Bari in an kawo babban wutan nan wa ha ha. Ni na yi zanen wannan wurin. Ni ne na yi hydro din nan. Ni ne na haɗa shi. Da ikon Allah in an yi hydro nan, kai in na zo nan sai dan zo mu yi bara a wurin. Don me kowa da kowa. Kai mai soya ko sai ma sai ya zama mai miliyoniya.
A kullum masana kai nazarin irin alƙawarin da 'yan siyasan ke ɗauka kafin da ma bayan zaɓe. Farfesa Amoga Captain Namala, wani malamin jami'a a Najeriya, ya ce akwai buƙatar duba lamarin da idon basira, ba wai ta makauniyar soyayya ko kuma makauniyar adawa ba.
Bisa ga alƙawarin da 'yan siyasa sukan yi, kullum abin da ke bakinsu shi ne zan yi muku hanya, zan yi muku asibitoci, zan sa muku magani a asibiti, zan kawo muku ilimi, zan kawo muku tsaro, zan kawo muku aikin yi a matasa da sai sauransu haka tir a bakinsu, amma cikawa yana da wuyan gaske. A mun gani dai wannan gwamnatin da take kai ta yi alkawarai masu karfi rindan za su ka ita hanzarin cin hanci da rashawa. Za a kawo saukin tsaro, za a kawo ayyukan yi ga matasa. Amma abin da kuke gani da gwamnatin nan ta yi samu ta shiga, na farko tsaro mun gani dai sun yunkuri an fara samun sauki tsaro musamman a arewa maso gabas, amma daga baya fa tsaron nan ta lalace. Aikin wannan kuma aka sake samun barkewan rashin tsaro a arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya, wanda kuma yanzu kasan gaba daya ba ta jin daɗin tsaro. Na kuma samar da aikin yi ga matasa, lalle abun kam gaskiya bai tasiri ba, domin idan mun duba hukumar da take wallafa kididdiga na kasa, wato NBS kenan, ta wallafa cewa 2014 rate na rashin aiki na matasa kashi 23 a cikin dari, amma yanzu unemployment rate na matasa ya kai kashi 38 a cikin dari. Mun gani kuma a cikin wannan abinda NBS ta wallafa, 8,000,000 sun rasa ayyukansu a cikin watanni 21, sannan kuma 4,000,000 kuma sun sake rasa aikinsu a cikin shekara guda daya. Wannan alkawarin da aka yi na samar da aiki ma matasa, lalle abun bai tasiri ba. Kodayake zan kara da cewa wannan program da gwamnati take na Empower nan yana dan yin tasiri kadan kadan, amma sai an kara inganta shi. Maganan hanyoyi kam gwamnatin nan gaskiya gwamnati tana kokari. Misali, tun gwamnatin nan ta ba da hanyoyi wanda sun wuce 20 wanda suke a kowane sashi na Najeriya.
To, ko me kamata ƴan Najeriya su lura a wannan zabe da ke tafe har ila yau? Ga shehin malamin jami'an.
Abin da ya kamata a yi, kuma na yadda da abin da shugaban kasa ya faɗa, cewa duk wayanda suka samu a ticket na sayawa zabe, mu dube su, mu kalle su, mu san tarihinsu, kuma dukkansu nan suna cikin mu. Kada mu yi zaben sak, kada mu yi zaben tumun dare.
Ya mako zuwa yanzu tuni aka fanzama cikin harkokin kamfen, yayin da kwana ta bangaren hukumar zabe INEC ke ci gaba da shirye-shirye da ma hada hancin takardun yan takara. Barisa Kasim Ganagaida da ke cikin kwamishinanin hukumar zabe a Najeriya ya ce an so kullum cikin shiri suke, to amma kuma ai akwai hanzarin da ba gudu ba.
Kowa jara ya sani, kowa ya bata ya sani, kuma maganan banga waye yake banga? Matashi ne yake ake sa shi yake banga, wanda suke sawa su je su yi wannan bangan ne ƴaƴansu ne suke sa su. Kaga babban matsala ne, babban masifa ne, babban jahilci ne, meye wani haka? Kaga kana yi abinda kai wadda wani fara Allah zai kama ɗan kan abinda kai ka sawa ne ya je banga ya yi wani rashin kunya, ko ya yi doki wani, ko ya je wani abu, ka san Allah ba zai bari ba, dole sai hukunci.
Kuna ilmantar da su a siyasa?
Ai, ba sai ilmantar kan ba, kullum muna kai yanzu ga yana muna magana, kullum a radio da gidan TV kuma muna magana cewa wannan abin ba abu ne mai kyau ba, ba shi da kyau ba, sai ka hada da su banga, da su wani fada, da su waye-waye, komai zaman lafiya din nan al'umma idan ba a zauna lafiya ba, kuma an tsaya an yaki na zaman lafiyan ba ma siyasa ba, ko cin abinci ba za ka.
Koma da menene? Yanzu kawai lokaci ne kawai ke tabbatar da yadda hada-hadar kasuwar siyasar Najeriya za ta kaya. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique avec la meilleure